hujjarsu ta ba za a yi musu azaba ba suna da dukiya, hujjarsu ta ba za a yi musu azaba ba suna da ƴaƴa da yawa. Kai ka ce dukiyar nan za su ba wa Allah cin hanci ko mala'iku su kyale su, ko ƴaƴan nan za su tsaya su ga cewa ba a shigar da su wuta ba, ba a yi musu azaba ba. Saboda haka suke cewa ba za ta yiwu ba a yi mana azaba, saboda muna da ƴaƴa da yawa, muna da dukiya da yawa, kamar mu ba zai yiwu a yi mana azaba. Wanda wannan ita ce wato hujjar da ɗaya daga cikin mutanen nan biyu da Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana Qur'ani a suratul Kahfi, mutanen da mutane biyu da Allah ya misali da su, wanda ya ba wa ɗaya daga cikinsu wata makekiyar gona da ya cika ta da kayan da dabino da kayan marmari iri daban-daban, wanda har ta kai mai wannan gonar yana zaton cewa shi Allah ya fito kuma ba abinda Allah zai masa, in ba an je lahirar, in ba za a je lahirar, a can ma da su za a ci, za su ci da biyu, za a ci da su a nan, kuma a can ma su ne za su ci. Dan uwansa, abokinsa, yana masa wa'azi, yana masa gargadi, yana nuna masa cewa wani abu da kake faɗa ba shi ya kamata ka faɗa ba, ka kafircewa Allah wanda ya yi ka daga babu, ya yi ka daga turbaya, ya yi ka daga dugon mani. Kuma Ubangiji Maɗaukakin Sarki in ya ga dama wannan gonakin naka manya-manya da kake alfahari da su, sai ka wayi gari ka ga ya shafe su da dogaran ƙasa, ya kone su, ko ka ga ruwan da yake gudana a cikinsu ya kafe, ka nemi duk arzikin da yake cikin waɗannan gonaki ka rasa. Za ka ji tsoron Allah, kada ka riƙa rena abin da nake gaya maka don ganin cewa ni ba ni da kuɗi kamar naka, ba ni da ƴaƴa kamar naka. Yana masa wa'azi shi kuma yana tibirewa, yana buntsirewa, yana hura hanci, yana shakar iska, yana cewa shi ya isa. Da ƙarshe Allah ya nuna masa ayarsa, aka wayi gari wannan gonar tasa, Ubangiji ya turo da guguwa da wuta duk ta kone, ya wayi gari yana nadama, yana da na sani, yana salallami akan abin da ya kashe a kanta na dukiya mai tarin yawa, yana da na sani akan abin da ya yi na shirka da Allah da rashin godewa Allah, wanda kuma dukkan abin da yake alfahari da shi bai taimaka masa wajen ya kare shi daga wannan azabar ta Ubangiji ba. Allah ya ce wa kana lahu samarun wa qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara. Yana tattauna da abokinsa ce na fi ka dukiya kuma na fi ka jama'ar da suka isa. To in dukiya ce na fi ka, in mutane ne waɗanda suke isa, ni nake da su, ni na san manyan mutane. Wada khala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la in rujitu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba. Ya shiga gonarsa cikin dagawa da alfahari da hura hanci da ainihin kafafa, da cewa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan, ba na tsammanin ba alƙiyama za ta tashi. Duk wannan abin da ake faɗa ba ma dalle gaskiya ba ne. Ba a zunnu sa'ata qa'imatan, ba a zunnu an tafi da hadhihi abadan, ba a zunnu sa'ata qa'imatan, ba na tsammanin wannan gonar tawa wai za a wayi gari ba ni da kuɗi. Duk abin da na tara a ce wai an wayi gari ba ni da komai, na koma talaka fitik ba zai yiwu ba, kai alƙiyama ma ba na za ta tashi, duk tsoratarwa ce kawai ake mana. Wala irratu ila rabbi, imma an mayar da ni zuwa ga Ubangiji, imma zan koma, la ajidanna khayran minha munqalaba, ina ga abinda za a bani a can ma sai yafi wannan. Kana ganin kamar can ba za a dama da mu ba, to can ma da mu za a dama. To shi ne a nan abokinsa ya ci gaba da tattauna da shi. قال له صاحبه وهو يحاوره قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى أن يؤتيني ربي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. شكرا بدا ما سواء ذي yawan dukiyarsa da kudinsa da mutanansa da yake da su bai hana abokinsa ya gaya masa gaskiya. Shin zaka kafircewa Allah wanda ya halice ka daga dugon mani, ya halice ka daga turbaya sannan dugon mani? أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا يجيك دا يجتشم متن يباك لا فيها حركة سامو كريم كتن تشيت لكن هو الله ربي ولولا إذ دخلت جنتك دا أتشي إذن كاش قبونرك دا أتشي إذن ذاك شقبونرك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله دا حكيك ما تكركتش ميزي هناك كفد حكي لولا إذ دخلت جنتك ميزي على إذن كشق بونرك قلت ما شاء الله حكى الله يسو الله نيباني شي يسو يباني لا قوة إلا بالله با ونكرفي لذين يتاكمال شي سيد واند الله يك سيكرفون أبنك إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا كالقدير قلن شوا ني با نددوك يا إذن تاكا با نددائك من ناكا أي ثمان أبنك ناب ya bana abin da yafi wannan gonar taka an yutani rabbi khairan an yutani rabbi khairan min jannatika fayursil alaiha usbanan min as-sama ya ayko gonar ka wata buguwa daga sama aw yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba ko ubangiji ya sa ka wawayi gari kaga ainihin ruwan cikin ta duk gaba daya ka ko ubangiji aiko da guguwa mai tare da wuta da gobara tawayi ga gonar taka ta kone ga ganta baka kirin tusbiha sa'idan zalaqa ta zama fuku ga kirin kawai aw yusbiha ma'uha ghawran ko kaga ruwan ya kafe walan tasati'a lahu talaba ka neme shi ka rasa to ko haka Allah ya yi wa uhita bi samari shikenan aka zagaye wannan gonar da azaba lokaci guda ubangiji ya turo da guguwa da guguwa ya take dauke da gobara ta kore karab kamar ubangiji ya kona ta asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada yawa yigari yana buga hannunsa yana tafa hannu yana nada yana salallami yana waya kulu ya laitani lam ushrik bi rabbi shay'a da kaituna ina ma ban yi wa Allah shirka ba ina ma ban nuna wa Allah ni na fi karfin irin wannan ba Allah ce walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasir babu wasu wanda za su fito suka taimaka masa ba Allah kuma shi ba zai taimaka kansa ba. Wani dabi'a ce ta wanda ya manta da Allah, wanda ya saki hanyar annabawan Allah, ya saki tarbiyyar da musulunci ya zo da ita. Allah ya ce wa mu'minai ya musu tarbiyya na kada su rika alfahari da yawan dukiyar da Allah ya ba su, ko yawan ƴaƴa ko matsayi ko mulki ko ta ɗaukaka ta duniya, kada su rika yin alfahari da wannan. Ta ce اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وبيجي كسني رأيوا الدنيا فبعنا أبتش فاتشي wasa ne sharholiya ce, nuna ado ne da kyale-kyale, sannan kuma tafakurin bainakum da alfahari tsakaninku, wata kafurin da nuna yawan dukiya da ƴaƴa, takafurin fil amwali wal aulad, ce kamar sale ghaithin a'jaba al kuffara nabat, kamar ruwa ne ya sauka kasa ya tsirrai masu ban sha'awa suka fito, manoma suna sha'awar abin da suka gani na kyan yabanya. Shikenan lokaci daya sai wannan abin ya bushe da ganshi ya kekashe ya yi kore shar, wani da ya kawar da shi, kuma a lahira da azaba mai tsanani da duk wanda ya zama wannan ce hali, wannan ne tarbiyarsa, wannan ne halinsa. To wanda suka yi nisa da koyarwar musulunci za su samu kansu cikin irin wannan dabi'a, dabi'a at-takasur, dabi'a su suna alfahari da dukiyar su ko suna alfahari da jama'ar su ko suna alfahari da ƴaƴan su ko mulkin su annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikin wani hadisi da Imam Ahmad da Ibn Hibban da Hakim suka ruwaito daga Abu Huraira annabi yana cewa ma akhsha alaikum alfaqr walakin akhsha alaikum altakasur to ba talauci nake ji muku tsoro ba a alfahari da yawan dukiya ko ƴaƴa shi nake ji muku tsoro ba kai ku rasa ba a'a ku samu ku rika alfahari kuna karba ba ku ku wasu ne ku samu ku manta da Allah ba ka da shi kana zuwa masallaci ka samu an daina ganin ka a masallaci ba ka da shi kana haba haba da jama'a kana farfarar da su ka samu ka rika shan shawa mutane kanshi kana furta fuska kana fuska shanu ba ka da shi kana migaisawa da mutane ka mika hannu a gaisa ka tsaya ka tambaye ma lafiyar su ka samu shikenan ka dauke kowa kai ba wanda ya isa ka mika masa hannu ballantana har ka tambaye lafiyar sa ko ta iyalansa wannan shi nake jiye muku tsoro ba ka da shi kana kan hanya ka samu kuma kana alfahari sai ce ma aksha alaikum alfaqr walakin aksha alaikum altakasur wato nuna yawan dukiya alfahari da yawan dukiya da yawan ƴaƴa shi nake jiye muku tsoro ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin abdullahi bin shakhir yana cewa intahaitu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam naje gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai naji shi yana cewa alhaakum at-takasur wa yaqulu ibn adam mali mali wa halaka min malika illa ma akalta fa afnayta aw labista fa ablayta aw tasaddaqta fa ambayta yace naje na samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alhaakum at-takasur alfahari da tari ya shagaltar da ku ci dan adam yana cewa mali mali dukiya ta dukiya ta duk magana da akai kawai magana da safi yake maganar kudin sa yake maganar ribar da yace yake maganar abin da yake account yake maganar kudin sa yake annabi yace wa halaka min malika illa ma akalta fa afnayta akwai abin da zaka mora daga dukiyarka in ba abin da zaka ci ba ka karar da shi ko kuma ka sanya tufafi a jikinka su tsufa ka cire ka zubar ko kuma ka bada sadaka wanda shi wannan shi zai zarci shi zai dore shi zaka samu nan gaba a wata riwayar ta muslim daga Abu Huraira baiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa yaqulu al-abdu bawa yana cewa mali mali wa inna ma lahu min malihi thalas ta dukiya ta dukiya ta annabi yace abu uku yake da shi a dukiyarsa wato kaso uku yake da shi a cikin dukiyarsa ma akala fa afna aw labisa fa abla aw tasaddaqa fa amda abinda yace ya kashir ko ko abinda yasa cikin sa na tufafi suka tsufa ya cire ko abinda ya bada sadaka wannan ya zarci halahira ce amma duk abinda ba waɗannan uku ba fa zahibun wa tarikuhu linnas abinda duk ba uku din nan ba to zai tafi ya barwa mutane zai tafi ya barwa magada ba nashi bane na waɗanda ya bari ne a bayansa wanda za su ci gadan sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa hadisin Anas wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito yana cewa yatba'ul mayyita salata abu uku yake bin bayan mamaci bayan mutuwarsa yarju isnani wa yabqa ma'ahu wahid bi yusdahu daya kuma ya ci gaba da zama tare da shi a kabari yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu dangin sa da dukiyarsa da kuma aikin sa su za su raka shi makabarta yarju ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu dangin sa da dukiyarsa su dawo wanda zai ci gaba da zama da shi shine aikin sa saboda haka dabe mutun zai shagala ya bari dukiya da abinda yake kama da ita na kalekalen duniya su shagaltar da shi ya kasa yin zuri domin lahirarsa dabe mutun zai yadda da wannan dabe mutun zai yi wannan kasassaba annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa hadisin Ka'ab ibn Malik ma zi ibani ja'i an ursila fi ghanamin bi afsada laha من حرص المال من حرص المرء على المال والشرف على دينه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول واتو كركيتي غدابيو وانا سكي تكي دا واتو سكي تكين دلائن يوما بس زمو مفيا مفي أدنابا kerkeci guda biyu wadanda suke cikin bala'in yunwa wadanda za a tura su cikin garken dabbobi a kyale su da dabbobi ba za su yi banna ba kamar irin barnar da kwadayin dukiya da kwadayin mukami yake yi wa mutum ga addininsa. Alwayar Abu Huraira Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wacce riwayar Tirmidhi ce Abu Huraira ya ruwaito shi ma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan hadisi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mazi ibani dariyani ja'iani bata fi zaribati ghanamin aghfalaha ahluha yaftarisani wa yaqulani fi sur'atin wa ifsadin wa akthar ifsadan min hirs al-mal min hirs al-mar'i ala al-mal wa al-sharaf li dinihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wato karkeci guda biyu wadanda suke masu tsananin fada sannan masu tsananin yunwa da za a tura su cikin garken dabbobi dabbobin da masu su suka bar su suka watsar da su a kai su su kwana a cikin wannan garken suna kama dabbobin nan suna cinyewa ba za su yi barna ba irin barnar da san dukiya da san mukami yake wa mutum a addininsa. Wani hadisi Tabarani da Abu Ya'la sun ruwaito shi. Don haka babu fitina ga addinin mutum irin fitinar tsabar wato san dukiya da mutuwar santa da mutuwar san mukami wadanda ba abinda ba za su jawo wa mutum ga addininsa ba. Kuma wannan shine abinda ake gani yanzu duk fitintunin da ake ta fama da su ka so 90 cikin 100 in ba baka ce 99 cikin 100 ba wannan shine dalilin maganar duniya ce maganar dukiya ce maganar ainihin mulki ne maganar mukami ne kuma da yawa waɗanda suke gafalallu rabkanannu da suka manta da Allah suka cire wani abu Allah daga zuciyarsu sun yarda za su yi ko menene akan waɗannan abubuwa za su yadda su yi shirka da Allah za su yadda su kafirce masa za su yadda su saba wa Allah za su yadda su yi zalunci za su yadda su yi tsatici su yi canfi za su yadda su sha jini za su yadda a yanki kan mutum ko a sha jinin jariri akan su samu dukiya ko sabulki ko kuma su tsare abinda suke ciki na dukiya wai kada ya kare ko abinda suke kai na mulki kada ya kubuce sun yadda dukkan wata asara ta lahira su yi ta dan su samu duniya. Annabi yana cewa wa sadaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna li kulli ummatin fitna wa fitnati ummati al-mal kowace al'umma akwai abinda Allah yake fitinarta da shi amma abinda Allah ya fitine wannan al'umma da shi ita ce dukiya maganar dukiya dan har shi ba mai neman mulkin to akwai maganar kuma dukiya da za a tsaya an hau kukan karagar mulkin to za a yi rubda ciki akan dukiyar al'umma za a zuki dukiyar talakawa za a sha jinin su za a jefa su cikin halin kakanikayi saboda abinda ake matsa ake tatsa daga cikin su ya karu babu shakka wannan shine abinda muke gani baro baro duk duniya abinda duk inda aka samu yanzu ka duba duk kasashen da aka samu juyin juya hali din nan aka kori wadancan azzaluman za ka ga cewa abinda ake ta tuhumar su da shi bayan rashin mutunci da suka nuna ga ƴan ƙasar wajen kashe su da ainihin azabtar da su da hana su a ainihin motsawa da sa musu takunkumi za ka kuma ana tuhumar su da cewa sun yi rubda ciki a cikin dukiyar al'umma sun azurta kansu da dukiya ta haram su da ƴaƴansu ka ji cewa ƴaƴansu sun tara wa maƙudan dukiya ka duba Gaddafi da ake magana a Libya ƴaƴansa za su wanda suka samu suka fita motoci ake cika da kuɗi daloli da zinari azar abin nan da zinari gwalagwalai ana fita da su kan boda kuɗin waye kuɗin jama'a ne kuɗin al'umma ne karuwa mubarak a Masar irin abin da ake ta lissafawa na dukiyoyin da ƴaƴansa Jamal da Ala da matarsa ma suka mallaka a duniya kudin al'umma duk sun tafi sun kai bankunan kasashen turai sun danna a can sun ajiye abinda in za su ci da ƴaƴansu da jikokinsu da tattaba kunnansu ba za su kare ba amma an bar talaka cikin wahala cikin tashin hankali ba haka duk inda ka taba sai ka samu wannan barna sai dai ta wani guri ta fita wani wani gurin ana yi amma kuma za ka samu in ka kiyasta ta da ta wani gurin sai ka ga da sauki wataƙila kai sai ka ga cewa a to su da mai ma suka damu mu a duba yadda muke ciki mana yanzu Libya nan da aka yi da ta tafi da zanga-zanga ta tafi da kan Kazzafi kuɗin lita na man fetur bai kai naira 16 ba amma ƴan ƙasar sa yau ina yake sun gama da shi kai nan ana maganar a bar maka shi a 65 su can a 16 ma ba su yadda ba suna ganin ana cutar su ana cinye arzikin ƙasar su a Masar ɗin nan lita ba ta wuce naira 48 ba kana da rubu'u jinai sai ka cika koshi sai ka shiga inda kake so ka yawo a motar haya da rubu'u jinai jirgin nan bai fi naira 45 zuwa naira 50 ba to kana naira 15 sai ka cika koshi amma ka duba yadda suka ainihin yi wa shugaban ka duba yanzu yadda ake wujujjuga shi to kai in ka duba ta manu mala'i ma sai ka ga cewa kai shi dan mai bayar da mu ya sayi gurasan naira 20 shi da iyalinsa sun ci sun koshi sun kwanta sun bacci ga asibitoci nan har ma mu daga nan ana tashi a dunguma a je can a kwanta a asibiti ana ga amma ga ta a zo radio ai ta fada an kai shi masa so sai kaga cewa ko a cikin yanayin da suke ma kai a gurinka wannan yanayin a aljannar duniya ce yanzu ka shiga Saudiya sai ka samu wani ƴan Saudiya wasu na ta tsaki suna ta tsaki wai gwamnati ta ba ta musu abin da zai kamata ka shiga asibiti ka ga yadda ake tarerayar mara lafiya ka ga yadda ake kawo kayan aiki da likitoci ka ga yadda ake bada wato magani kyauta ganin likita kyauta matarka za ta haihu ka ga cewa kamar iya gurin iyayenta ka kai ta yadda za ka ana tarerayar ta ana abin nan ta gama a kawo kayan jarirai a bata a kawo menene pampers waye ta a bata amma sai ka ji dan kasa yana tsaki yana cewa ka daina zuwa asibitin gwamnatin nan ba ta kula ka tafi na kudi to kaga kudin yayi mai yawa aljihu kuma kenan ka tafi na kudi to kaga ba wai ba a barnar bane ba a cin dukiyar al'umma a can a suna ci amma aka kasa uku suka ebe kashe kaso uku to za su ba talaka kaso daya wannan kaso dayan nan sai ga ba laifi to mu ma tsara duba wa shiwa ko ba an wawashe kai na aljihun ka ma so ake kuwa na kwashi ba an kwashi na abin da to kuma na aljihun ka kai da kake shan wahala din nan a rana kana dako to shi ma a kwaci in babur gare ka a zuba maka mai da tsada to ka duba a bisa lissafin da ake cewa kudin da ake sai da litar mai a inda ka yafi tsada ma ni inda na gani a America ne a abin America da Russia America ya kai wajen naira 110 Russia ya kai wajen naira 90 to kaga America 108 Russia naira 90 amma ka duba karfin tattalin arzikin su mana ka gani wannan naira 110 a gurin da America ba kuɗi bane kamar ka ce a rika sayar maka da man fetur ne naira 10 shi abun sa wannan naira 100 din da kike gani da 8 shi kamar naira 10 ce abun sa saboda karfin tattalin arzikin su da irin abinda dan kasa yake samu a wata amma kai baka samun komai amma kuma kudin da zaka sayi mun fitin din ya go wannan ci sun fi ka bukatu ya zuwa ga man fitin sannan kuma komai na su yana tafiya daidai akwai asibiti akwai makaranta akwai titina akwai komai kai na ka komai ba yayi kuma sannan an zo an ce sai an tatse ka wai saboda wai a kyautata maka ana baka hakuri kai hakuri kai hakuri zaka ji dadi to wanda dadi zaka ji to akwai matsala irin wannan yanayi akwai matsala irin wannan yanayi ka duba Venezuela kasa ce ta matalauciyar kasa talakan kasa ce amma litan man fetur a ciki saboda suna da arzikin man fetur din naira 5 da yan tsari ake yanzu naira 5 ake sai da lita to mu ce a sai da 5 ba sai ake a sai da 65 65 saboda haka sai kaga cewa a irin abin da suke so su tara na dukiya ya wuce hankali kuma ana magana cewa wasu ne suke sama fadi da kudaden da ake kaza kaza to an hukunta su mana sai an hukunta ɗan kasa duka su akama su an hukunta su tunda ka gana cewa ai an san su ba gwamnati ke biyan su ba an zana sunayen kamfanonin ai don an buga sunayen kamfanonin kamfani kaza ga abin da yake karba to shikenan an same shi yana barna ya ebo a bashi mai da zai dauko daga Lagos sai kawo Kano sai sayar da shi a Lagos kuma yaje karbi kudin da ku ko a bashi man da zai kai Borno state sai sayar da shi a nan Kano sai yaje karbi kudin da ku zuwa Borno ko kuma ya kawo amma ya fita da shi ma waje yaje sayar duk ba wannan shine fasadin da ake cewa ana yi ba wato kudin ana amfani da su ba inda ya dace ba kai ka ce to bara ka cire ma gaba daya to in ka kuma cire gaba daya duk kasar ne gaba ɗaya za a shiga wahala to tunda an san me ake yi an hukunta wanda yake yi mana ba daidai bane a yi mana hukunci irin wannan gaba ɗaya duk kasa a hukunta ta to sai kaga cewa duk fitinar da ake samu a yanzu kaso mafi tsoka duk akan dukiya ne inna li kulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati almal Allah ce hatta zurtumul maqabir har sai kun ziyarci makabarta to hatta zurtumul maqabir wato har sai kun an kai ku makabarta an binne ku sannan a lokacin za ku gane gaskiyar abin da ake gaya muku za ku gane cewa ashe kun yi sakina dafi za ku gane cewa kun rike banza kun yi sakire shi kama ganye abinda kuka rike kuna san cewa shine komai ba shine komai ba sai lokacin da ku ganku a cikin kabari har sai an kai ku makabarta an binne ku wannan sun ce ma'ana sahihiya ta wannan ma'anar ayat hatta zurtumul maqabir har sai kun ziyarci makabarta ma'ana har sai kun mutu an kai ku makabarta ko hadisi sahihi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin sahih al-bukhari da yaje gurin wani balaraban kauye wajen wani bakauye ba shi da lafiya yana fama da zazzabi mai tsanani annabi ya dubo shi sai annabi ya ce da shi la ba'sa tahurun insha Allah wato babu kakkadamu sarki ne insha Allah ma'ana kakkadamu Allah zai tsarkake ka daga laifukan ka da wannan zazzabi da kake fama da shi to ba kauye ne sai cewa yayi tahurun tsarkakewa bal hiya humma tafur ala shaykhin kabir yace a wannan zazzabi ne kawai da yake rabbaka akan jikin tsohon da yake tsoho tuku wato kawai zafin radadin zazzabi ne a jikin tsoho tuku a ce mun tahur sai annabi tuziruhul qubur ce wanda za su kai shi ziyara kabari yana nufin za su kashe shi zuwa kabari abinda zai kai shi kabari wannan zazzabi tuziruhul qubur sai annabi ya ce fa na'am idan to shikenan haka ne abin annabi ya gaya masa kenan kaga wannan ya gaba yawo ce to shikenan haka nan wannan ba zai je ko ina ba kamar wanda yake ci da hannun hagu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sa dama mana ya za ka rika cin abinci da hagu sai ya ce ai ba zan iya daga hannun daman ba sai annabi ba za ka iya ba to ba za ka iya ba ai ko tun daga nan bai daga hannunsa na daman ba ya shanye to shi ba da ya ce ai zazzabi ne mai zafi da yake wato da yake fatattakar tsoho tukuk kuma zai kai shi ziyara kabari annabi ya ce fa na'am idan to haka shi kenan haka ne wala in ka bi diddigi za ka samu kai labari ba to jahilci ne na ba kauye wanda bai ilimi ba. Allah ya mai ce al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lam hudud ma anzalallahu ala rasul. Wasu malaman sun fassara hatta zurtumul maqabir wa tahakkuka kai ga ziyarar makabarta, suka ce ai abinda ya faru ne in ana wato alfahari tsakanin kabila da kabila, waye ya fi waya, waye ya fi waya, ya fi waya, ya fi yawa, sai ce to aje a ziyarci makabarta mana a kirga kaburbura a ga nasuwa suka fi yawa, nan za a ga nasuwa suka fi yawa, ko kuma waye yake da manyan mutane aje makabarta sai aje a ga, sai wanda ya ce to kaga wannan kabarin wane ne, wannan kabarin wane ne dan wane ga kuma matsayinsa, kai ma nuna min naka. To shi da aka ce hatta zurtumul maqabir, har wato alfahari ya kai ku har da ziyarar makabarta, abu ya kai ku har ma da ziyarar makabarta. To wannan ma'anar ba'ida ce, ma'anar farko ita ce ma'anar da tafi dacewa da siyakin, an kawo da mi an kawo fi'ili madi hatta zurtumul maqabir, aka kawo shi a sigar madi kamar abin ma ya riga ya faru, domin a nuna maka tabbas abin zai faru kamar ma ya faru ne. Alhaqum at-takasur hatta zurtumul maqabir, wato alfahari da tari ya shagaltar da ku har ma kun ziyarci makabarta, wato kamar ma kun gama ziyarar kabari, kan ma ku dauka abin da zara-zara, a'a ya dauka ji wannan magana a takaice, to haka rayuwar take a takaice. Alhaqum at-takasur hatta zurtumul maqabir, yadda take takaitacce haka, to haka rayuwar za ku ga ta a takaice, duk tsawon da mutum, duk dadewar da mutum ya duniya, randa duk aka ce ya mutu shikenan, kamar ba a yi shi ba. Allah ce kalla, ya ce a'a ku yi a hankali, awatarwa ce, saufa ta'lamuna, da sanda za ku sani, da sanda za ku sani, me za ku sani? Allah bai faɗa abin da za ku sani ba, saufa ta'lamuna me, da sanda za ku gane kuskuren, za ku ga abin nan da ake gaya muku kuna ganin kamar wasa ne, kamar kawai ana matsa muku ne, ana hana ku jin daɗi, ba daɗewa, za ku zo ku gane cewa eh abin nan da ake gaya muku haka yake, za ku san wannan. Sannan Allah ce summa kalla, sannan a'aha saufa ta'lamuna, da sannu za ku sani. Wasu malami suka ce abu na farko ana nufin da sannu za ku sani lokacin da kuka gane ku a cikin kabari, lokacin za ku san cewa eh ashe abin nan da ake faɗa haka ne, ko da sannu za ku sani ta biyu kuma sun masalla sun fata al'umma, sannan da sannu za ku sani lokacin da aka tashe ku kuma bayan mutuwa, bayan kun mutu za ku sani. Wato malamai suna cewa zurtumul maqabir da aka faɗa ziyarar kabari ta nuna kenan ba nan za a zauna a dawon ba, ziyara ce, duk inda aka ce ka je ziyara to ana an san za ka dawo, za ka tafi gida, ka je ka ziyarci guri to zaka bar shi, ashe makabar kabari ba shine gurin kowa na karshe ba, zaman sa anan ziyara ce. Shi yasa wani ba kauye da yaji an ce kalla abana hatta zurtumul maqabir, alhaqum at-takasur hatta zurtumul maqabir, yace wa ma za'irun bi muqim wallahi la tub'asun, ba kauye ne, balarabe ne, wanda ya san larabci kalmar ziyara da yaji an faɗa a cikin ayar, yaji mai karatu na tara dukiya da ya shagaltar da ku har sai kun ziyarci makabarta, yace to kuma ziyara ba mai zama bane, saboda ka tabbas za a fito da ku daga cikin kabari kuma. Sannan kalmar ziyara anan har ila yau tana ishara zuwa ga cewa zaman ba mai tsawo bane, wanda ka san mai ziyara ce ziyara ba zuwa ya santake ya zauna ya, saboda in aka kiyasta abinda zai je ya samu na har abada aljanna ko wuta, to wannan zaman a kabari dan takaitacce ne. Sai sa ka tashi da su kam labistu qalu labisna yawman aw ba'da yawm, kai kwana ɗaya muka yi ko ma dan bai ma kai kwana ɗaya ba, awa 12 ko awa 10 muka yi, alhalin sun yi shekara da shekaru a kwance a cikin kabari. To Allah ce saufa ta'lamuna, za ku sani lokacin da ku mutu, lokacin da kuka, sannan summa kalla saufa ta'lamuna, sannan za ku sani lokacin da aka tashe ku bayan mutuwa kuma, wancan abinda za ku sani daban da wanda za ku fara sani kuma daban, ko kuma za ku sani lokacin da ku ga mala'ika zabaniyawa sun zo ɗaukar rai, wa ku sani, sannan lokacin da aka kai mutum kabari shi ma zai kuma sani. Sannan Allah ya ce kalla, kalla wala su ce ana nufin hakkan tabbas, law ta'lamuna ilmal yaqin, da kuna da sani, sani na sakankancewa, sanin da babu shakka babu kokonto a zuciyarku, to da kun san abin nan da kuke yi ko kuka yi wa fada ciki na shagala da duniya, ku bar lahira, ba karamin kuskure kuka yi wa kanku ba. An shafe jawabin law, ba a ambace shi ba, saboda kowa zai iya kaddara shi. Da kuna da sani, sani na tabbas, na sakankancewa, na yaqini, ma'ana kuna yarda da abin da ake gaya muku tabbas, to da kun san cewa abin nan da ake gargadin ku gaskiya ne. An shafe jawabin law din, abin da zai zo baya la tarawunna al-jahim, wannan sabuwar magana ce, karka dauka ita ce jawabin law ansar law din ce da aka fada, domin in ka ce ita ce jawabin law, kamar cewa ake in mutum baya da ilmul yaqini ba zai gautar jahannam, a kafiri ko yana da ilmul yaqini anan ko bai da ilmul yaqini zai gautar jahannam. Auraka wannan jumla ce mai zaman kanta, ba ta da alaka da wancan, shi yasa ga masu karatu yana da kyau in sun zo daidai nan gurin su tsaya ta, su ce za su yi sabu zarci, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, su tsaya na farko daman nan kan aya ne, kuma ana so mustahabbi ne a karatu a tsaya kan aya. Sannan abu na biyu, in aka haɗe zai bada mummunar ma'ana, domin wani zai ɗauka wannan jawabin law ɗin ne, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al-jahim, sai wani ɗauka jawabin law ɗin ne, wato da kun sani, sani na kankancewa, da kun ga wutar jahannam, a wannan magana ta ƙare, law ta'lamuna ilmal yaqin magana ta ƙare, an shafe jawabin saboda ana ganin kowa zai iya kaddara menene, haka salan alqur'ani yake, abinda aka san zaka iya kaddara shi, ko a baka kaddara duk abin da kaga dama sai a shafe shi, sai kuma a ci gaba da magana. La tarawunna al-jahim, wannan lamun ce mutiyatul qasam, haka suke ce mata, akwai rantsuwa a nan da aka shafe ta, lamun din ita ke nuna akwai rantsuwar, wallahi la tarawunna al-jahim, wallahi za ku ga jahannam, wallahi za ku ga wutar jahannam, thumma la tarawunnaha aynal yaqin, sannan wallahi lalle tabbas za ku ganta gani na sakankancewa, wato za ku ga wutar jahannama, wato ɗan wuta za su ga wutar jahannama, kuma za su yi wata ƙara, ƙara guda ɗaya, da hatta annabawa da mala'iku sai sun gurfana, sun zube akan gwiwoyinsu saboda wannan, saboda girman abin da suka ji, da ainihin haiba da tsoro da razana. Anan za mu ga Allah maɗaukakin sarki ya yi amfani da ilmul yaqin da kuma aynul yaqin, ilimi na sakankancewa da kuma la tarawunnaha aynal yaqin, za ku ganta gani na sakankancewa, akwai ilmul yaqin, akwai aynul yaqin, akwai haqqul yaqin, waɗannan maratib ne na yarda da gamsuwa da abu, matakai ne guda uku. Mataki na farko shi ne matakin ilmul yaqin, wato sani na sakankancewa, yayin da za a baka labari, kuma wanda ya baka labarin ne mai gaskiya ne a gurinka, ka yarda da abin da yake faɗa, sauraka ka amince da abin da ya faɗa maka, baka shakka, baka fargaba, wannan shi ne ilmul yaqin, kamar abin da Allah yake gaya mana da abin da Manzo sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana, wannan mu ji cewa gaskiya ne, ba ma shakka, ba ma tarbiyya, ba ma kokwanton abin da muke ji, saboda gaskiyar labarin da yake cikin Alkur'ani da Sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. To yadda da aka wannan shine ilmul yaqin. Aynul yaqin shine lokacin da zaka ga abu, abin da ake gaya maka sai kuma ka gan shi. Ce laysa al-khabaru kal mu'ayana. Gani kamar da wuce gani ya kori ji. To ba za ka haɗa gani da ji ba. Gani a wajen tabbatar da abu, da ƙara amincewa da gamsuwa da shi ya ƙara ji. Ko da za ka gamsu, za ka yadda, za ka amince cewa abin nan haka yake, yayin da ka gan shi sai ka ji gamsuwar ta ƙaru. Wannan shi ne abin da Annabi Ibrahim alaihi salam ya nema.
ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي من ينا لمن عين اليقين نعم
yace a ubangiji ka nuna min ya kake raye mata ce ki baka yi imani kace a nayi imani bala nayi imani walakin li yasma inna qalbi dan zuciyata ta ƙara samun nutsuwa wato in ƙara tashi daga matakin ayyul yaqin in je matakin ayyul yaqin kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa lokacin da yake cewa laysal khabaru kal muayyana hadisin sa laysal khabaru kal muayyana ce lokacin da aka gaya wa Annabi Musa alaihi salam cewa mutananka wato sun fitudu an samu wani yayi musu gunki na dan mariki suna bauta masa qala wa inna qad fatanna qawmaka min ba'dika wa adallahum as-samiri Allah da ya bashi wannan labari ya yadda ya amince amma hankalin sa bai tashi ba irin lokacin da yaje ya gansu ga su sun dukufa gadan-gadan suna bautan nan dubu-dubu a cikin halin bautawa dan maraki falamma raja'a musa ila qaumihi ghadbana asifan qala bi'sa ma khalaqtumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqa alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilay a can bai zubar da allinan ba lokacin da aka yi masa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-sabiri dun fitin mutananka bayanka samiri fa yabtar da su yana riga da allinan sa bai sake su ba amma yana zuwa ya same su sun dukufa suna bautar dan maraki shikenan ya fusata ya zubar da allinan sa kakkari to kaga kenan laysal khabaru kal muayyana abinda zaka gani ko da kan ga ya maka kaya da kaji ba kamar a ce kuma ka ganshi ba to in ka ganshi ka zo matakin ainul yaqin to matakin haqqul yaqin shi ne na karshe lokacin kuma da zaka dandana abu lokacin ka dandana abin to a lokacin kuma zaka samu cewa haqqul yaqin ka samu gaskiyar ka san kanka cewa kamar a baka labarin zuma kaga wannan ilmul yaqin an baka akwai wani abu zuma mai zaki mai dadi mai kaza mai kaza mai kaza wanda ya baka labarin ka amince da shi haka yake haka yake to ka kare da ba shakka sai kuma ka zo ka ga zumar gata ga wasu ma watakila suna sha suna ta santi kaga wannan zai kara ya sa ka yadda cewa eh lalle wannan ga zuma ba ga ta ma ga gashi ma ga wanda ma ya sha yana ta santi to ka samu ainul yaqin lokacin da aka baka kuma ka dandana ka samu halawa dinka sai ma ka ji da tsaratsa jikinka to lokacin kuma sai ka samu haqqul yaqin ba a magana yanzu dan aljanna da mu'mini ya sakankance da cewa akwai lahira kuma abin da yake yi na da'a na ubangiji zai sakanka masa gidan aljanna ya yarda da wannan yana da ilmul yaqin akan wannan lokacin da aka je ya mutu kabarin sa aka nuna masa gidansa kace ga gidanka ce ya samu ainihi ne lokacin da ji tsundum to kaga lokacin ya samu bai ya samu haƙuri yake to anan duniya za ka samu haƙuri yake game da sunan ubangijinka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatun man kunna fihi faqad wajada halawata al-iman bai sa ce halawa kamar ya dandana ne ma ya samu dandanan abun to wannan mataki ne na siddiqai mataki ne na siddiqai sai kai da gaske ka samu wannan ce za ka fa'ama al-iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasula matakin da zaka kai wannan nan ka ji kamar kana dandanar abun wato ga ka a duniya amma ji kake kamar ba kai an saka aljanna ma kana jin dadi kana farin ciki kana walwala duk wani abin da ake ciki na damuwa kai ba damun ka dole rikitar da ake ta fama an yi karin babbe tiri yanzu abubuwa za su tashi kai kullu cikin walwala kake kamar ba kuma ga kanan da tarin iyali amma kuma hankalin ka kwanci kowa ya san ba kowa ke iya kaiwa ga wannan mataki wanda daga cikin magabata yana cewa yakan samu kansa wani lokaci cikin wani irin wata irin ni'ima da jadi da nutsuwa da kwanciyar hankali har ya kai yana cewa kai in ɗan aljanna ma haka suke ji to gaskiya suna cikin ni'ima babba to kaga wannan ya samu haqqul yaqin ya samu haqqul yaqin to sune waɗannan matakai da ubangiji ya faɗa nan ya faɗi cikin suratul waqi'a ya faɗi haqqul yaqin wa shine na karshe amma fa amma in kana min almuqarrabin fa rawhun wa rayhanun wa jannatun ayn amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin amma in kana min almukazzibin ad-dallin fa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim inna hadha la huwa alhaqqul yaqin fasabbih bismi rabbika aga dan aljanna ga aljanna ne ya samu kansa a ciki wannan ma ashabul yamin shi ba ya samu kansa a ciki sannan shi ma wanda yake min almukazzibin ad-dallin shi ba ya samu kansa a ciki Allah ji inna hadha la huwa alhaqqul yaqin wannan shine haqqul yaqini wato gaskiya ta sakankan cewa yanzu abun gashi nan mutun ya gan shi ya ma shafe shi shine ubangiji yace la tarawunna al-jahim sallallahu ta'lamuna ilma al-yaqin kalla a'a da a ce kun sani ko tabbas da a ce kun sani sani na sakankan cewa to da duk wannan abin da kuke yi ba za ku yi shi ba duk shagalan da kuke ba ku shagalta ba ba za ku rafkana ba la tarawunna al-jahim kuma lalle wallahi tabbas za ku ga wutar jahannama thumma la tarawunnaha ayna al-yaqin sannan wallahi tabbas haqiqa za ku ganta gani na sakankan cewa thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im sannan lalle tabbas a wannan rana za a tambaye ku game da ni'ima game da abinda mutum ya sha a nan duniya na ni'imar Allah ya gode ko bai gode ba lafiya da Allah ya bashi zaman lafiya da Allah ya bashi arziki da Allah ya bashi kwanciyar hankali da Allah ya bashi matar da yake so da Allah ya aura masa ƴaƴan da Allah ya bashi mutanen kirki da Allah ya hada shi da shin ya gode ko bai gode ba a ranar za a tambaye shi Abdullahi dan Abbas yake cewa abinda yake nufi sihhatul abdan wal asma' wal absar yas'alullahu al-ibad fi mas'amaluha wa huwa a'lamu bidhalika minhum ni'imar da Allah ya yi musu ta lafiyar jiki ni'imar da Allah ya yi musu ta ji da gani za a tambayi bayi a ranar gobe kiyama ta yaya suka gudanar suka tafiyar da wannan ni'imar da Allah ya ba su alhalin ya sani amma zai musu haka domin ya zamana ya kafa musu hujja shine fadar Allah inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula da ji da gani da hankali duk waɗannan sai an tambayi bawa akan su saboda babu wata ni'ima da Allah zai yi wa mutum da ba za a tambaye shi akan wannan ni'ima ba sawa'un mu'mini ne ko kafiri ne sai dai irin tambayar ta sha bamban ta kafiri tambaya ce ta akama shi da hujja ya kuma sha wahala mu'mini kuma tambaya ce ta atina masa wannan su'alu tazkir ne wancan su'alu tawbih ne wannan atina masa Allah ya maka kaza ya maka kaza ya maka kaza yanzu kuma ga wani kari zai maka wancan kuma dan a kara kama shi da hujja a kara fahimtar ya kara fahimtar da shi butulcin sa ce to Allah ya maka kaza ya maka kaza kai kuma ga abin da kai ma salakakum fi sabah لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وترانا سيدنا عمر يا فتا يوم وسا أدبيش أجدا باء بنج يا فتا يجي مسلا تي يزونا أنا جل قوان صحابي زوجي مسلا تي جدا أجابنج أنا زوني كان سيدا سيدنا أبو بكر sai sallama ya shiga sayyidina Umar shi kadai kwal a masallaci yace me ya fito da kai a wannan lokaci amma lokacin zuwa masallaci a zauna me fito da kai yace ai yunwa ce ta fito da shi Abubakar yace ni wallahi abin da ya fito da ni kenan shi ga yanzu ka zaura suna jiran ko wani zai zo da wata galala can sai ga mazalla shi ba fito zo ya same su a masallaci ba ajlasa kuma ha huna me zaunar da ku nan suka ce wallazi ba'athaka bil haqq ma akhrajna min buyutina illa al juq mun rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya babu abin da ya fito da mu zuwa nan sai yunwa yunwa ce ta fito da mu manzo Allah sai ce wallazi ba'athani bil haqq ma akhrajani ghayruhu na rantsi da wanda Allah ya aiko ni da gaskiya ni ma abin da ya fito da ni kenan fan falaku ce to ku tashi ku suka tafi suka zo gidan wani mutum daga cikin mutanen Madina an ce shine Abul Haytham ibn Tihan annabi ce muje gidan wani wakila an san cewa shi yana kan aji wasu abubuwa haka suka je baya gida, matarsa ta tare su ta kai su gurin zama suka zauna. Annabi ya tambaye ta, aina fulan, ina wani? Tace, zahaba yasta'dibu lana ma, ya je da nemo mana ruwa. Can sai gashi ya zo da sarkarsa aka, yana shigowa ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ga Abu Bakar, ya ga Umar, yace marhaban, ma zara al'ibada shay'un afdalu min shay'in zara ni yau, ba wanda ya samu baki irin nawa. Abu Bakar da Umar a gidanka da manzo Allah, nan da nan ya rataye salkarsa a jikin dabino, ya fita gonarsa da gudu, ya je ya turo hantsar dabino. To, hantsar dabino da wanda yake rufar ne, da wanda yake ya gama nuna har ya fara abin nan, ya fara laushi, da wanda yake busur ne, da bai jabura bai gama nuna ba, da wanda yake tamar ne. Haka gaba ɗaya turo hantsar, bai ma ɗan cicciro ba, ya kawo har manzo Allah ya ce, ai, akai haka, ba za ka ciro a ce a dan kowa ya zaɓi wanda yake so. Ce ala kunta tsalaita, me za ba za ka ci tsuntsun ko ba, sai ka ciro hantsar duka. Yace, ahbabtu an takuna allazi takhtaruna ala a'yunikum, ina so ku zaba da kanku. Nan da ne ya dauki wukar sai ya nufi garki. Annabi ya ce, iyyaka wal halu, kakka kuskura ka yanka mai nono, kai ka dabbar da take nono tana shayarwa. Fa zabaha lahum, yayi musu yanka, suka ci suka koshi. To shine bayan an gama ci, Annabi yace, la tusalunna an hadha yawm al-qiyamah. Kun ga wannan dabidan da muka ci mai dadi, da wannan gasasshen ragon da muka ci, sai an tambaye mu shi ranar gobe kiyama. Akhrajakum min buyutikum al-jau, yunwa ce ta fito ku da ku daga gidajenku. Falam tarji'u hatta asabtum hadha, ba ku koma gida ba sai da ku samu wannan, wato irin wannan kabaki. Fa hadha min an-na'im, wannan yana daga cikin ni'ima. Imam Tirmidhi da Ibn Hibban sun fitar da hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, inna awwala ma yus'alu anhu al-'abdu yawm al-qiyamah min an-na'im, fa yaqulu alam nusihha laka jismaka wa nurwiyaka min al-ma' al-barid. Annabi yace, farkon abinda za a tambayi bawa akan sa na ni'ima ranar gobe kiyama, Allah ya ce da shi, ba mu baka lafiyar jiki ba, ba mu baka lafiya ba, kuma muka shayar da kai, muka kosar da kai da ruwan sanyi, ashe kaga har fiye watannin da kake sha, zai kankare da kake sha. Sai Allah ya tambaye ka, shi ne summa la tus'aluna yawma idhin 'anil na'im, sai an tambaye ka game da wannan ni'imar, ta yaya ka same ta? Halalun fi halal ko haramun fi haram, kwata kai kayi rubuta ciki ne a kan dukiyar mutane ka samu, kake ci kai da 'ya'yanka, kai ce ba da ita, ko kuwa a'a dukiya ce ta halal, wahala ka sha ko gada kai? Sai an tambaye ka yaya ka same ta, wannan ni'ima ce. Annabi yana cewa, ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas, ni'ima guda biyu mutane da yawa suna asarar, as-sihhatu wal farah, lafiya ni'ima ce, ka zauna kana da isasshen lokaci ita ni'ima ce, kullun cikin kujuba yake, baya nan baya can, ka samu lokaci isasshe wanda za ka yi bautar Allah, ka yi ilimi, ka yi ziyara, sada zumunci, shi ma ni'ima ce, ba kowa ke samunta ba. Amma da yawa mutane ba sa bayar da godiyar wannan ni'imar da Allah ya ba su, kuma sai Allah ya tambaye su game da wannan. Sai dai mun ce tambaya iri biyu ce, wanda za a yi masa tambaya ta a kama shi da laifi, Allah ya maka kaza, ya maka kaza, ya maka kaza, amma duk da haka kake butulci, kai wa Allah kaza, kai wa Allah kaza, a masa hujja da ita. Da kuma wanda za a yi tuna masa ne kawai, a ce Allah ya maka kaza, ya maka kaza, ya maka kaza, a nan ma kuma zai kara maka, Allah ka samu daga cikin su. Da sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على مواله إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما إن مك فداء فرقم درسي مزام ساكنا نتوا يو وأن جماعة تجي جماعة كميت صوت الحق وأن أك دورا مس الحق نهاية صوت من مسلا شيء من البركة مسلا شو عثمان ابن عفان أنا قدام كيا أتين كفا فموات العباري ونتين تنا أمبار من شدة من دك كرشان واتو جماعة فرقم كون واتا ذات زم الجماعة شيء لزام خيمة كا وصوت الحق da abin da Allah ya hori wannan bayanin mun yi shi a wancan satin wannan tunatarwa ce da fatan Allah madaukakin sarki ya bada karfin gwiwa ya kuma ainihin sanya mana jajircewa da dogewa wannan yana cewa dan Allah a ƙara wato tunatar da mutane akan sanya hoto a jikin abun hawa saboda yanzu an samu wani yazo karatu amma a jikin mashin din sa ya sa hoton marigayi Sheikh Jafar Mahmud Ali dan ya gane cewa wannan ba akidar Ahlus Sunna bace to alhamdulillah galibi Ahlus Sunna sun san wannan kuma koyarwa ce ta shi kansa Sheikh Jafar Mahmud Ali a rayuwarsa ya san ya fadakar akan irin wannan abinda nake tsammani shi wannan watakila sabon shigowa ne cikin tafiyar sunna amma dai ai wanda duk ya dade a cikin tafiyar sunna ya san wannan ba kidar ahlus sunna wal jamaa ba ba kidar ahlus sunna bace ko ina a da da yanzu akidar su ce can to a ya da su cewa nan din ma haka ake saboda sha'awa da soyayya da abin da ya sai to amma wannan ba kidar bace ta ahlus sunna saboda ka kasa hotonsa a jikin abin hawanka ka dauki karantarwarsa da koyarwarsa ka sa ta a zuciyarka ka yaya ka koyarwarsa a rayuwarka cikin abokanka da danginka da 'yan uwanka ka sai ka sa sukansa ka raba musu wannan shine soyayya ta hakika kuma wannan ita ce za ta amfane ka ta amfane shi wannan kuma cewa ke wai ya halarta mu fitar zanga-zangar limana wato kamar yadda da yawa daga cikin malamai suke bayani wasu malaman suna cewa zanga-zangar haramun ce gaba ɗaya to amma ni ba na cewa haramun ce duka zanga-zangar ita a karan kanta tsoratta haka kawai ka je ka nuna wa wanda abu ya shafa ka ce ni abin nan da kai ban yadda ba ban ji daɗi ba ba shi da bambanci da ka tura mutum biyu uku hudu ku je group ko ka rubuta a takarda ka aika masa ko kai budaddiyar wasiƙa ko kai duk dai hanya ce ta ka nuna dai baka amince ba to inda gida yake saka abin da yake biyo bayan ta akwai inda watakila suna da wayewar da ba za su yi rashin hankali a gari ba akwai inda kuma ba a samu wannan wayewar ba abinda ya kamata mutane su fahimta idan kana neman haƙƙinka to wannan ba zai halatta maka ka cutar da wani ba neman haƙƙinka daban in ka kuma cutar da wani wannan kuma Allah zai tambaye ka saboda ka wasu in suna neman haƙƙinsu ta wannan hanyar sai su dauka ya halatta kuma su tuwana don abinda aka gani a bige a fasa a daka to kaga wannan ya zama ta'addanci ba neman haƙƙi kake ba anan haƙƙin wasu kake shiga wasu sun dauka in suna zanga-zanga suka fito za su kama abubuwan da gwamnati ta yi abin da su yi ta fasawa an ga wata mota ta gwamnati ci ta wata makarantar gwamnati a fasa an ga wata motar asibiti ambulance a fasa duk abin da za a ga alamar na gwamnati ne a fasa to wannan shi ma ba daidai ba ne saboda kayan wannan duna al'umma ne wannan da ake ce mata gwamnati wasu mutane ne in yau su ne gobe sai ga wasu ne daban sun tafi sun bar kayan yana nan kayan na jama'a ne saboda ka dauka kayan naka ne kai da 'yan uwanka ka fito kuma ka ce kana so ka nemo haƙƙinka da na 'yan uwanka kuma ka bi kana rusa musu kayayyakin ka haffasa fitulun kan hanya wai kai kana neman haƙƙinka nan fitulun kan hanya din nan kai ba za ka more su ba 'yan uwanka ba za su more su ba kudinka ne aka yi ba aka yi wannan aikin da su ba daga aljinsa suka yi ba saboda haka a rarrabe tsakanin neman haƙƙi da kuma ka shiga haƙƙin wani har ma ka taba haƙƙin waɗanda kake cika baki kana cewa neman haƙƙin su dole dole ne mutane su fahimci wannan mu ba za mu ce mutane ku fita zanga-zanga ba ba za mu gaya mutane wannan ba wanda ya fita ya ga dama ya fita to ya kula da waɗannan kuma kowa cewa aje ayi ba dan mun san me zai dawo da wannan al'ummar matsayinta kuma mun san irin ƙasar da muke rayuwa a ciki mun san shugabanninmu dan anan ka zo ka yi zanga-zanga anan Kano ma duk ba za ka damu waɗancan da makanik wanda suka yi kanikancin tsiyar ba wanda suka yi kanikancin abu suna can Abuja a can suke can ne za su takuru idan da za a je a kare hanyoyi a hana shi gida fice ai waye ai waye to sun takuru dan anan suke walwala da wala amma anan ga kare hanyar dan kasuwa da zai fita nemo abinci daman ga halin da yake ciki kuma ka da shi fita kuma shi daman kotu yau bi ne sai ya nemo hannu maka ne hannu ƙarya saboda kada garin neman haƙƙi kuma ka shiga haƙƙin wani kamar da muka faɗa a huduba su ma jami'an tsaro kada ai amfani da su su kuma su rika dukan jama'a suna shiga haƙƙin su suna kare mutane suna har ana cewa ana an yi kisa shi kansa jami'in tsaro din nan ya sani shi ma fa abin nan fa ba kyale shi zai hata shi fa ba wani wanda yake za a sa shi irin wannan kuma kai masa shefane gidansa wallahi shi ma haka zai fita da kowa ya fita da wannan dan wato tsugulin albashin nasa da shi zai je shefana ba wanda zai biya wa ɗansa makaranta ba wanda zai biya wa ɗansa magani kyauta duk bala'i shi ma hada shi a ciki ba za a yi amfani da shi a yi ta dukan jama'a har ana kakkarya mutane ana ji musu rauni to ya sani cewa babu wata da tafi wannan babu wata da tafi wannan saboda ya kamata mutane su kula su kiyaye haƙƙin al'umma kar su shiga cikin zarafi kar su ci mutuncin wani sannan kuma su ma jami'an tsaro su kula kada a yi amfani da su wajen a ci zarafin mutane. Wannan kuma ta ce ta kasance idan ta haihu ba ta jini sai ta yayi wannan haihuwar kuma sai ta zo baya wato daidai lokacin da ta haihu kuma mijinta ya saki ta to yanzu ya iddata take. To idan matar da take haila ba ta daina haila ba kwata-kwata ba kuma kankanuwa ba ta fara haila ba iddar ta in an sake ta shine jini ne dama haka Allah madaukakin sarki ya faɗi iddar wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quruwa matan da aka saki za su zauna haila ko sarki uku wannan waɗanda suke haila kenan haila su bata dakata ba kwata-kwata wanda kuma suka yanke ƙauna saboda tsufa ba sa haila saboda tsufa sun yi shekarun da kwata-kwata tsali ta daina zuwa da kuma waɗanda saboda ƙanƙanta ba su ma fara haila ba kamar Allah ya ce wallahi ya isna min nisa'ikum min al-mahidh in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahidna wa ulatu ahmal ajaluhunna an yadhana hamlahunna Allah ya faɗi cewa to waɗanda suke ba sa haila saboda tsufa ko ne ba su fara haila ba su wannan iddar su shine wata uku sannan masu ciki iddar su haifi abin da yake ciki in yanzu aka sake ta minti biyar da sakin ta haihu shikenan ta fitar da iddar saboda haka inda ita wannan tana jini ba wata ne da jini ba saboda haka aka sake ta sai ta kula har ta yaye sannan ta fara lissafin iddar ta lokacin da jini ya zo mata wannan ya ce ta ce matsalar mace ce take cewa matsala ce da ita ta jini tana magana cewa jininta kwana bakwai yake yi mata amma yanzu ya yi kusan kwana 20 bai dakata ba amma kuma ta kula da cewa tun da ya wuce kwana 7 yana zuwa wato karasa ta canza wato tun daga wannan lokacin yanzu yana zuwa da wata kala daban. To idan mace tana yin jini kwanaki kayyadaddu, sai kuma jinin ya wuce waɗannan kwanaki, ya zama kuma tana iya bayyana jininta da wanda ba jininta ba, to wannan in ta yi waɗannan kwanaki za ta abin nan, za ta yi wanka, ta yi tsarki, ta ci gaba da ibadarta. Tunda har tana iya bayyana jininta na asali na al'ada da kuma wanda ba jininta na al'ada ba. Wannan shi ne abin da malamai suka faɗa. Tunda ta bayyana, to za ta yi wanka, ta ci gaba da ibadarta, wannan jinin kuma da yake zuwa mata da wata kala daban, ta gaggauta sai ta nemi magani a kansa. Ba ta bayyana amma tana da al'ada kuma sananniya. Ta san kwana bakwai take, ta san ba wai ta fara al'ada ba ce. Ita ta san daman al'adar ta kwana bakwai ce, to ita ma in ta yi kwana bakwai sauran istihaza. An ce ta yi wanka, ta yi tsarki, ta dawo kamar kowace mace, ba sai an karasa magana ba. To shi kuma yana tambaya ne a kwanaki nawa ne ake yin kasar yan yi tafiya. Matukar mutum ya yi tafiya, magana mafi ƙarfi, mafi dalili. In mutum ya yi tafiya, matukar dai matafiyi ne, ba wai ya je da zama ba ne garin da ya je, to zai ta kasar har lokacin da ya bar garin. Ita ce maganar cewa kwana huɗu shi kenan ya dawo kamar mazaunin gida, kwana huɗu ba wata wani dalili, sai dai a ita kama kame, sai dai a ita haɗe-haɗe. Amma ba wai dalili ƙarara za a kawo maka ba, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa mazaunin wanda ya je ya wuce kwana huɗu ko ya niyya zama kwana huɗu, to zai cika. Wannan ba wani dalili za a kawo maka ƙarara. Shi yasa za mu ga wasu malamai wanda suke ahlul tahqiqi sun tafi akan cewa in dai sunanka musafir matafi, to wannan hukuncin matafiya yana nan tare da kai, wannan garabarsa tana tare da kai, za ka ci gaba da yin sallar da kasaru. Ba wani dalilin da zai sa a ce sai ka yi kwana huɗu rak kake da shi. Annabi ya zauna a Makka kwana tara yana kasar shi da mutanensa, bai kuma gaya mana, bai nuna mana cewa da ba kwana tara zai yi ba, da yana sa ran ne wai zai tafi gobe, wai sun ce wai ai yana jin kuma gobe zai tafi, sai kuma yanzu bai tafi ba, ji ba zai tafi sai kuma yanzu ba, shi bai faɗa ka ba. A zauna a Tabuk kwana 20. Saura ka wannan duk tawili ne, amma ba ka da wani nassi ƙarara da ya ce kwanakin matafiyi idan ya yi na sallar cikakkiya abinda kwana huɗu ne, ba wani nassi sahihi a kan wannan. Sai da a yi ta istinbadi, a yi ta jona wannan da wannan da wannan da aka shi, amma muna da abinda ya zo ƙarara, Annabi ya yi kwana tara yana kasaru. Sannan kuma Allah ce idza zarabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah, wani ya ba ku dama ce in kun yi tafiya. Bai ce in kun yi tafiyar kwana kar ta wuce kwana, ta in kun yi tafiya. Saboda aka samu asar da yawa daga sahabbai, wasu ce ma wata wani cikin shekara ma zai. Wannan ce maganar Ibn Hazm, ita ce maganar Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, har zuwa kan su Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, su Sheikh Nasiruddin al-Albani da sauransu. Wanda zai je karatu, malamai magana biyu suke da ita. Wasu suna cewa aiki idan ya tafi ya je da niyyar zama, duk da bai je da niyyar zama har abada ba, amma je da niyyar zama ne, saboda haka zai cika. Wasu suka ce kamar Sheikh Uthaymeen cewa ke zai kasar, shi ma matafi ne. Sheikh Salih bin Uthaymeen shi a gurinsa ɗalibin da ya je karatu, wanda zai je ya yi ɗan lokaci ya dawo kasar, shi wannan ba matafi ne, shi ma ba mazaunin gida bane, wata bukata ce ta zo da shi, bai zo ya zauna ba. To maganar sallar jam'i, to shi a gurinsa in dai ka kiran sallah kawai dole ka je jam'i, ko matafi ne ko mazauni ne, saboda sai lazumta wa kuma ɗalibai dole su zo masallaci a yi jam'i, duk da cewa yana raunana hadisin da yake matafi babu jam'i a kansa, kuma hadisi ne tabbatacce, illar da yake magana a kanta ba illa bace da malaman hadisi suke raunana hadisi da ita. Saboda haka in har ya yi da wannan, to matafi ɗalibi ba, in ya ce ɗalibi matafi ne, to yana da damar ya yi sallarsa kasaru. In kuma ya bi jam'i, to kuma wannan dama an san sunna shi ne ciki, in dai ka bi jam'i ka bi jama'a, to wannan tilas da cike ita ce sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mun ta kasaran akwai magana wajibi ko ba wajibi bace. Duk da cewa magana da mafi rinjaye ba su ce wajibi bace. Amma sai Ibn Hazm ma sai ta san cewa wajibi ce. Kai bal ma shi yana da sharadi ce. In kai sallah ba ta kasar ba. Amma dai magana mafi karfi wanda jumhur suke kanta tunda har an ce in ya tabbata sunna in ka bi mai zaunin gida ka cike sunnatu Abul Qasim yana da kenan kasar ba sharadi bace. Sai wannan shi kuma yana bukatar dai a tunatar da ƴan yana bukatar a tunatar da ƴan agaji cewa da Allah su dinga bin mutane a hankali ya ce dai shi ma sun cutar da shi to wannan fadakarwa ce da ake ta yi ko da yake kuma na san shugabannin ƴan agajin su da kansu suna fadakar da matasan da suke agaji an san dole ne kana harkar jama'a sai an samu mai dan taurin kai haka to su kuma matasa ne ba kowa ne yake iya kai zuciyarsa nesa ba yana ga shi ai aiki yake yi fi sabilillahi kuma wannan yana neman bata masa aiki to karshe sai kaga yayi abinda ba haka ya kamata ba to amma na san dai su shugabannin ana zama akai akai kuma ana dan kokarin a fadakar cewa wannan gurin duk wanda ya zo nan to ya san guri ne da aka zo dan da'awa saboda yana da kyau abi a hankali wani ba a ran ne taba zuwa bai taba zuwa ba dai ana ta masa bayanai akan mu ana ta fadar shari iri iri ta rana dai ce zai zo gani da idan sa zai zo ya ji abin da ake fada ya gani da idan sa to kaga yayi tabbai rashin sa ai shikaro ya biyo ta wata hanya da ba kaida ba kai kuma ka make shi kaga kaiwa sunna asara dawar haka sai a ba hankali a dauka kowa anan da'awa ce ta kawo shi san Allah da manzo Allah ne kawo shi ko da za a samu wanda zai kuskure sai a yi mu'amala wa suke babu matsantawa a cikin haka manzo Allah ya rika mu'amala wajen da'awarsa har kwalarsa an sha ci a ci kwalarsa a zage shi a ga masa bakan magana amma duk da haka dai ya yi haƙuri ya cije saboda ya san dai manufarsa shine isar da wannan sako da haka ya farauci zukata to mu bi waɗannan hanyoyi don mu farauci zukatan mutanen da muke tare da su da fatan Allah ya mana dace ya ba mu dacewa amin sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya akwai wadanda aka yi warsuwa akwai kuma wanda ma ya rasu cikin yan uwa da Allah ya rahama.